بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وديا الله سبحانه وتعالى دي حد مؤن سافيا تالي تنين أشرين ده دو ربيعين الآخر شكرا تا دبوت يدد دلي حدود تلاتين دي بيربا هجرة مزا الله صلى الله عليه وسلم دي مكز ومدينة wanda kuma shine 24 din dai ga watan 2 a shekara ta 2014 a lissafi miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Da makon da ya gabata muna cikin karanta abinda Malam Salih Ali Sheikh ya rubuta mana ta'liqin sa dake kasa, haka ne ko, a shafi na 113 inda yake bayani akan cewa asalin abin da yasa Malam Ibn Taymiyyah ya kafa hujja da wannan, domin ya yi ta'liqi ne akan wasu ayoyi da Malam Ibn Taymiyyah ya kawo wanda masu aqidar wahdatul wujud suke kafa hujja da su akan cewa Allah shine komai da ake gani wal iyad billah. To ya kawo suratul ikhlas yayi bayanin abin da take nufi, sannan yace wannan mun riga mun ƙara bayanin sa a wurare da yawa. To shine sai Malam Salih Ali Sheikh ya sako yake ga mana cewa waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da waɗannan mutane suke kafa hujja da su don tabbatar da aqidar su, duk da cewa Al-Qur'ani baya nuna wannan aqidar, baya ce makamata, baya kuma taya ta tabbata a bayan ƙasa ko kuma a zuciyar wani, sai dai saboda shubuhohi ne. Su ku shubuhohi masu karkata a zukatansu sune suke bin su. Wannan ce shubuha shine abin da ya kama da hujja amma ba hujja bane. Za a iya makalkale masa haka don son zuciya ko don jahilci, amma in aka zo bin hakika yaya abu yake, shin Allah yana nufin wannan abun da shi mai wanda ya karkata din shi kafa hujja da wannan ayar akai, za ka ga cewa ayar Qur'ani babu inda take taimakawa wata bid'a sam kuma ba zai yiwu ba. Duk inda mutum zai iya kafa hujja da wata aya ta Al-Qur'ani, to ba za ta taimaka ma ra'ayinsa ba idan karkacacce ne. In kaga Qur'ani yayyo mutum amfani, to akan daidai yake. Allah maduki ya taimake mu ƙara fahimtar haka. To za mu tashi inda yake cewa bayan ya kawo mana fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Nan ne aiko? Sai ya ce wa zayghu mawjudun awwalan, ba mawjudan bane, mubtada ne da khabar, ba zai yi khabar ya zama mansubi ba. Wa zayghu mawjudun awwalan, shi wannan zaygun dama akwai shi. Zayg ana nufin karkata ta zuciya, sai da aka samu asali akan me yake magana ne. Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da ya kawo da ya ambata a suratu Ali Imran, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Cewa shine wanda ya saukar da littafi gare ka, wannan littafin a cikin sa akwai ayoyi wanda yake muhkamai sune ayoyin da ma'anarsu da hukuncen da suke bayani kuru suke babu rikici. Yace wannan shine mafi yawan littafin, mafi yawan Al-Qur'ani ayoyinsa kowa yana karantawa zai fahimta, baya buƙatar sai kai wata falsafa, sai ka iya mantiki, sai ka je an koya maka wata hanya daban sannan ka iya fahimtar Al-Qur'ani. Duk wanda ya karanta Al-Qur'ani muddin ya san Larabci zai iya fahimtar wani abu, akwai inda ba zai iya fahimta ba in ya tambayi malamai kuma za su bayyana masa. Amma dai a ce gaba ɗayan Qur'ani sai ka je wani wuri daban sannan ka iya fahimtar sa, to da Larabawa da aka saukar da Al-Qur'anin gare su da bai musu amfanin da za su ji shi har su imani karo guda ba. Don haka ashe Al-Qur'ani mafi yawansa ayoyinsa bayyana suke, amma akwai wasu waɗanda suka yi kama da juna ko kuma hukuncinsu sai an yi bayani, sai ka je gun malami ka zauna wurinsa, wannan wuri kaza da Allah ya ce kaza me yake nufi, ko da Balarabe ne mutum akwai inda ba zai fahimce shi ba sai an bayyana masa. Amma ba a rasa wani wuri a ce duk duniya ba wanda ya sani a cikin Al-Qur'ani, don haka rashin sani din nisbi ne, in wani ya sani to wani bai sani ba, in wani bai sani ba wani ya sani. To shine sai yake cewa amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata, kun gani, a cikin zukatan akwai karkata daga hanya fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar abin da ya kama da junan nan wanda ke rikitarwa din nan wanda ma'anarsa ba a bayyana take ba sai su rika makalkale masa dan me ibtiga alfitnati dan neman fitina wabtiga ta'wili da kuma neman fassararsa dan yi amfani ga madhhabarsu za ga duk wani mai wata madhhaba da ta karkace sai dauko su ayoyi daga cikin alqur'ani babu nassin abin da shi yake so ya tabbatar amma shi zai wa qur'anin hawan kawara ya tilasta qur'anin ya karkato akalarsa sai ya yadda sai ya wato nuna abin da shi yake so qur'anin ya nuna masa mun fahimci wannan to shine malamin sa yake ce mana wazaygu mawjudun awwalan shi ita ko in ce ita karkatar sai da aka same ta farko a zuciyar wannan mutumin mai san kafa hujja da irin waɗannan ayoyi thumma ya'ti ittiba'ul mutashabih sannan daga baya kuma sai bin wannan wato mutashabih din yazo daga baya me yake nufi baka samun dama mai wannan irin kafa hujjar da wasu ayoyi na alqur'ani akan ra'ayoyinsa karkatattu sai dama can yana da karkatar ba qur'anin ne ya kai shi zuwa ga karkatar ba kun fahimci wannan qur'ani baya batar da mutum sai dai mutum dama ya bata saboda wani dalili ko jahilcinsa ko bin son zuciya ko wani wanda yake bi ya sa shi a wata hanya to sannan sai kuma ya ta kwakwale a cikin alqur'anin ya nemo qur'anin ya zo masa amfani wannan ai mun sha ambata ta ko cewa duk wata hanya ta bid'a zaka ga sai an gama kafata an sa mata dokoki an sa mata ka'idoji da aqidu sannan sai kuma ayyawo a cikin alqur'ani a ce ai ku ga wata aya Allah ya ce kaza to ita ce take nuna aqida da muke kai to alqur'ani ku baya wannan amfani da fatan mun gane ita aqida mai kyau daga an karanta qur'anin abinda ke cikin alqur'anin shine aqidar ita aqida mai kyau daga an karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zaka fahimta daga cikin su ita ce aqidar ba sai ka yi wa alqur'anin tawili sannan ka karkato shi ya yi amfani ga abin da kake so ba an dai fahimci wannan sai ce walida don haka fa innal mutashabih fil qur'an la yuhdithu zaygan lalle mu fahimci cewa ayoyi na alqur'ani ba an ga mana sun kasu kashi biyu ba akwai muhkamat akwai kuma me mutashabihat kun gane dai muhkamat ne wanda ma'anar su kuru-kuru take ba rikitarwa to akwai kuma masu rikitarwar ko waɗanda ba a fahimce su sosai ba to waɗannan wanda ba a fahimce su sosai din ba ya kamata ka fahimta cewa su waɗannan mutashabihat la yuhdithu zaygan ba sa haifar da karkata a zuciyar mai karatu kun fahimci wannan zancen shi alqur'ani ko da ke hakuri ka ce kun fahimta na ce an fahimta insha Allah abinda malamin yake faɗa anan shine alqur'ani shi kadai ka karanta shi a ce ka samu karkata ka rikice ya zama ya batar da kai daga hanya to wannan ba zai yiwu ba koda kuwa ayoyin mutashabih ne muhkamat dama ba rikici ko to su kansu mutashabih din ayoyin da za a ce sai ka je gun wani ya bayyana maka sai an yi bincike an fahimci ma'anarsu su kansu waɗannan din ba sa sa mutun ya bata ashe kenan abin da yake faɗa mana da farkon nan shike nanatawa cewa sai da aka samu karkatar a zuciyar karkatacce sannan ya tafi yawo cikin alqur'ani yana neman qur'anin ya taimaka masa akan karkatar sa to qur'ani ku baya haifar da karkata don haka ba za a kafa hujja da qur'ani akan bid'a ba kun gane wannan to shine abin da yake nufi to sai yake cewa fa innal mutashabiha fil qur'an la yuhdithu zaygan baya farar da karkata fallahu jalla wa ala ibtala al ibada bihi Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi bayi ne da wannan mutashabih din a cikin alqur'ani dan aga waɗanda za su zauna su bada lokacin su karanta alqur'ani su karanta tafsiran sa su bi kuma tafsiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi tafsiran sahabbai don su san ya hakikanin ma'anar alqur'ani take wazaihu yabhathu 'anil mutashabih liyastadilla bihi 'ala zaygihi ga ƙara fito mana da abin da shi karkatacce shine yake bincike a cikin alqur'ani yana neman mutashabih din dan ya kafa hujja da shi akan karkatarsa qala sai Allah mu dauke ce fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una, ka gani? Amma waɗanda akwai karkata a zukatansu, fa sai kawo fa'u, to su yattabi'una ma tashabaha minhu, su ne suke bin abin da ya tashabuhi. Ashe kenan kaga ba abin da ya tashabuhin ne ya jawo su ba, a'a su ne suka jawo abin da ke mutashabihi din a cikin alqur'ani don su kafa hujja da shi bayan an riga an samu mai a zuciyarsu karkata. Yawwa, ya'ni yace abin da ake nufi ya tattabbauna ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna, suna bibiyar abin da yayi kama da juna a cikin sa mai rikitar wannan a cikin alqur'ani don neman fitina. Shi yasa wata ran Aisha radiyallahu ta'ala anha take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ai ita kai take cewa idan kaga mutanen da suke bin mutashabiha cikin alqur'ani, to yace tace fa ulaika hum, waɗannan su ne waɗanda suke karkatattu. Daga kaga mutum yana bin mutashabihi, to shi ne karkatacce. Saboda me siffar su kenan a cikin alqur'ani cewa karkatattu su ne suke bin mutashabi. Inji Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai yace fa wujudu zaygi awwalan, don haka samun karkata shi ne farko. Wa ha'ula'i, don haka waɗannan zagu sun karkata. Fa azagha Allahu qulubahum, sai Allah ya karkatar da zukatansu. Dama wannan ayya faɗa mana a cikin suratul saffi, dama sai da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu. Allah baya tabar da mutum saboda wani abu na mugunta. Allah baya bawansa mugunta, shi ya baiwa mutum doka yace ya bi bawan da yake bi sai ya karkata, sai Allah kuma ya ƙara karkatar da shi, ya dora shi akan abinda zai ƙara nisanta shi. Saboda me shi ya yadda da wannan hanya din? Da fatan mun gane. To sai ke cewa istadallu bi ayatil ma'iyya, to nan ya dawo mana kan abin da yake so ya bayyana mana cewa su waɗannan mutane masu aqidar cewa komai da ka gani Allah ne, sun kafa hujja bi ayatil ma'iyya, da ayoyin siffar ma'iyya. Menene ma'iyya? Darasin da muka yi a makon da ya gabata akan me muka yi magana akai, ayoyi da a cikin su Allah ke bayyana cewa Allah yana tare da bayinsa, tare da din nan da Allah ya nasabta wa kansa, yana tare da bayin shi ne ma'iyya. Ma asalin lafazin ma'a shi ne tarayyar mutum, ya zama tare da wani. Har muka yi ba da misali da maganar wata ko sirtu wal qamar, na yi tafiya tare da wata, ma'ana watan yana tare da kai duk inda ka je. To wannan ayoyin na ma'iyya da Allah ke cewa Allah na tare da bayinsa, wanda mun faɗi sun kasu kashi nawa? Ma'iyya iri nawa ce? Iri biyu. Ma'iyya wace? Amma da kuma khasa. Yawwa, to waɗannan mutanen sun yi amfani da ayoyin nan a domin kafa hujja akan abin da suke so su nuna, so suke su ce ai Qur'anin ma a cikinsa Allah ya bayyana mana cewa shi ne komai ɗin, tunda ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yana tare da ku duk inda kuke. Ashe kenan Allah yana ko'ina. Su kuma Allah yana ko'ina suna nufin da zatinsa. Allah ku subhanahu wa ta'ala da zatinsa, kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani, yana saman al'arshi. Malamai haka akai, kafin malamai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana mana wannan kuru-kuru. Sannan malaman sunna suka bayyana mana, kamar da kullum muke bada misali da littafin malam mai risala da ya bayyana mana wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, Allah yana saman al'arshin sa da zatin sa, amma da ilimin sa yana nan a ko'ina. Don haka ilimin Allah ne, da ganin sa da jin sa yana nan tare da kowa. Babu abin da muke da bai sani ba, babu abin da muke da baya gani, babu abin da muke da baya ji. Amma kuma da zatinsa, hakikanin yadda yake, to yana saman al'arshinsa, amma ba mu san yadda yake ba a can ne. Mun gane wannan insha Allah. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu an sha bayani. To sai ce istadallu bi ayatil ma'iyya, istadallu ala al-wahda min al-Qur'ani wa sunna, sun kafa hujja da al-Qur'ani da sunna akan al-wahda, wato wannan wahdatul wujud, cewa komai abu ɗaya ne. Bi adillatin kathira, da dalilai daga al-Qur'anin da sunna, dalilan da yawa. Istadallu masalan, yace misali sun kafa hujja min al-Qur'an bi qawlihi, da fadin Allah madaukaki qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa bainakum, da Allah ke cewa qul ayyu shay'in akbaru shahadatan, wannan abu ne mafi girman shaida. Qul kace Allahu shahidun bayni wa bainakum, Allah ne mai shaida tsakanina da ku. Sai ka fassara shahidan din anan abinda ake gani. Menene mafi girman abin da ake gani da zai nuna maka cewa Allah ɗaya ne, shi suka ce komai da kake gani to yana nuna maka Allah, ashe kenan wai komai din Allah ne. Kaji wata karkatacciyar fassara ke qul ayyu shay'in akbaru shahadatan, wannan abu ne mafi girman shaida na cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa. Qulillah, ka ce Allah, babu abin da yake yafi girma wajen kafa shaidar cewa Allah shi ne ya cancanta a bauta masa shi kadai, irin Allah din shi kansa cikin maganganunsa. Ayatuhu almatluwa, gashi nan a cikin alqur'ani, da kuma ayatuhu almashhuda, da kuma ayoyinsa da ake gani na halitta, da ya halicci kaza, ya halicci kaza, duk waɗannan abubuwan da ya halitta da babu su ya haifar, ya halitta, ya halicce su, ma'ana ya samar da su, ba wai su din su ne shi ko kuma shi din shi ne su ba, a'a shi ya halicce su, shi sunansa mahalicci, su kuma abin halitta. Akwai lokacin da babu su ya samar da su, haka ne ko ba haka ba? Ba wai haka aka samu duniyan nan da komai da komai dinta tun fil azal tare da Allah ba. Wannan shine ake ce ma alqawlu bi qidamil alam, wanda mun taba magana akan sa ba sau dai ba. Alqawlu bi qidamil alam ko kafirci ne, mutun yace duniyan nan da abin da ke cikin ta to tana nan tun fil azal tare da Allah, bata riga Allah ba, Allah ma bai riga ta ba. Haka aqidar waɗancan suke cewa duk abin da kake gani haka yake tuntuni. To idan ba rashin fahimtar mutum ba, shi da yana nan da shi da iyayensa, ai akwai lokacin da iyayensa babu ko aka samu iyayen, su ma iyayen suka zo suka same shi bayan da babu shi, kowa a garin sa an san lokacin da aka haife shi, sai dai idan zuwa yi daga wani gari ko ba haka bane, an san gidan su, an san baban sa, an san babar sa, to ya za a ce waɗannan abubuwan suna nan tun fil azal tare da Allah, ko wannan ya ƙaryata wannan abun ne. Da fatan mun fahimci wannan, wannan dalili kenan na hankali, ba sai an nemi ayoyin alqur'ani ba. To sai ce wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu alwahid, cikin kowanne abu akwai aya da take nuna cewa Allah ɗaya ne. To waɗannan irin maganganun sai su kafa hujja da su, su ce kaga ashe kenan komai ka kalla to Allah ne, to ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi, duk abinda ka duba ka kalle shi cikin halittar Allah, yana nuna maka cewa ba a ganin abu sai face dama yana da mahalicci. Duk abinda ka gan shi akwai wanda ya yi shi, haka ne? Teburin nan da yake gabanmu gashi akwai lokacin da babu shi, waye ya yi shi? A masana'anta aka je aka ɗauki plastic aka tsara shi haka, da masallacin nan babu, aka samu mutane suka gina shi, aka gyara shi, aka yi kaza, aka yi kaza, haka ne? Da birnin Kudu babu ita, da wani garin babu, da jeji ne, wani sai ya zo ya zauna ya fara tsuguno, wani shi ma ya zo ya haɗu da shi, wani ma ya zo ya haɗu da shi, wani ya zo ya haɗu da shi, sai aka sama wurin suna. Don haka ba tun fil azal muke ba, mun fahimci abin nan. To waɗannan abubuwan ka kalli wannan, ka dubi sama yadda take, ka dubi rana yadda take, da fitowarta da faɗuwarta. Tunda muke babu wanda ya ga rana ta fito daga yamma, kullun sai dai ta fito daga gabas ta faɗi a yamma, ga taurari har saboda tabbatuwar su a yadda suke, har ake kafa dalili da su, in ka ga wata tauraruwa a wuri kaza za a gane lokacin sallah, ko wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, Allah ne ya sanya muku taurari don ku shiryu da su a cikin duhun wato dare, a wato a sarari, da kuma a cikin teku. In mutum na cikin tafiya yana so ya gane ina ne hanyar kaza, akwai tauraron da in ka ganci zaka gano nan ne daidai saitin Ka'aba, don haka sai idan ka bishi in maka kake so ka je zai kai ka zaka je. Duk wannan Allah maduki ne ya sare mana, da wannan abun yana nuna mana cewa lalle wannan tsarin da yake gudana da irin wannan kyau ba tare da ya saba ba, kullun haka yake iri daya, to ya nuna mana lalle akwai mahalicci, mahaliccin nan guda daya ne, ba wani ne ke taya shi ba, shine ke da wannan iko. Inda wani ne ke taya shi to da wata rana za su saba, sai wannan yace ni bazan fito da tauraro yau ba, wannan yace ni kuma bazan fito da rana yau ba, sai a samu sabani. Wannan shi ake nufi wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, ba wai sai ake nufi duk abin da ka kalla Allah bane. Ina jin kun fahimci abu, ma'ana yadda tsarin duniyar ke tafiya da kyau babu rikici, shi ke nuna mana cewa mai gudanar da duniyar nan ɗaya ne. Yanzu da a ce Allah subhanahu wa ta'ala da wani suka hadu suke gudanar da rayuwar mutane, da a ce Allah ba ɗaya bane, misali Allah kiyaye, da a ce su biyu ne, mai saukar da ruwan sama daban, mai tsirar da gero da dawan da muke shukawa a gona shi kuma daban. Sai wata ran suka samu sabani, tunda dole indai ana tarayya ba abokin fada irin abokin tarayya, ko babu shiri, duk wanda ke tarayya da kai a wani abu, ko a dan adam wanda aka ce suna neman budurwa ɗaya za ka ga ba sa shiri, haka ne ko baka bane, samari kowa ya san wannan abu. To ina ga a ce halitta wannan ke zubo da ruwa, a ce wannan ke tsirowa, da in aka samu sabani me zai faru? Idan wani ya zubo da ruwan sai ɗayan ya ce a to kai baka isa ba ni, ko ba zan tsiro da shukar ba, in yaso duk bayin su mutu babu abinci. Amma kasancewar kullum zai zubo da ruwan, kullum zai bamu abinci, ya nuna shi kadai ne ke yin wannan. To wannan shi ake nufi da wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Ba wai ana nufin ka duba sama sai ka gane ita ce Allah, ka dubi ƙasa ka gane ita ce Allah, wannan rashin hankali ne. Ina fa kun fahimci abin? Yawwa. To shine sai yake cewa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu al-wahid, yace wa kullu shay'in yashhadu, kowanne abu yana maka shaida anna Allah jalla wa ala huwa ar-rabb wahdahu, cewa Allah shine ubangiji shi kadai. Haka ku duba mu halittar mu kowa haka, duk da mun saba wajen yadda muke a ginin jiki, wani dogo, wani gajere, wani fari, wani baki, wani murya sababba, wani murya sasiririya, kowa da haka Allah madaukaki ya tsara shi, kuma wannan ya sanya shi ne dan ya zama mana shi ma aya. Haka sabanin harshen mu, wannan na Fulanci, wannan na Hausa, wannan Kanuri, wannan Bayarbe, wannan Igbo, duk dan me dan mu san juna, kamar da ya ga mana li ta'arafu, ba dan wani alfahari akan wani ba, wannan kuma dan ya nuna cewa shi kadai ne mai yin wannan tsarin. Ba wannan wasu ne shi abin nan Hausawa ubangijinsu daban, Yarbawa ubangijinsu daban ba, da an samu wannan duk da sabani za a samu, amma ya samu idi daya, kowa idansa biyu, kowa kunnansa biyu, hanci daya, kofar hanci biyu, kai guda daya, ba mai kai uku. To wannan duk tsari ne dake nuna Allah subhanahu wataala shi kadai ne mai yin wannan. Yace ja'alu hadha ila hadha, ja'alu al-ashya'a kullaha hiya Allah, amma su wadancan sai suka sanya wannan zuwa ga wannan, suka sanya dukkan abubuwa su ne Allah, gaba dayan abubuwan da kake gani wai Allah ne. Sannan sai ke cewa qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillahi, wannan ya mimita ne, qulillahu shahidun bayni wa bainakum. Yace at-tafsiratul mansubatu ila al-mutasawwifa, tafsiran da ake nasabtawa su masu wannan aqida ta sufanci, kabni arabi, kamar ibn arabi at-ta'i wa ghairihi da waninsa, tajidu kathiran min al-ayati, zaka samu cewa da yawa daga cikin ayoyi allati fiha umumul khalqi, wanda suke magana akan halitta ta komai da komai, gamammiyar halitta, aw shahadatul amma, ko shaida gamammiya ita ma amma, yastadilluna biha ala al-wahda, sai su kafa hujja da su akan wato cewa komai da ka gani Allah ne. Wa kadhalika min ajillatihim, haka nan daga cikin hujjojin da suke kafa hujja da su, annal ayat, cewa ayoyi, ay ayatul an'am, wannan maganar za ku ji ta wata iri ko, saboda sharhi yake wani lokacin sai ya tsaya wani wuri sai kuma ya tada wani zancen daban a da bakinsa, ba ai tahririn littafin makamai da na sha gaya mana. Yace ayatul an'am, daga cikin ayoyin akwai ayan nan ta suratul an'am, ita ma suna kafa hujja da ita, ita ce wacce قول الله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الارض, الله شيني الله اسمي شيني الله اكسا, sai su ce to ka gani shine a sama shine a ƙasa. Wannan ayar me take nuna wa? In kun fahimci darasin mu da muka yi a baya, in wani ya kafa maka hujja da wannan cewa Allah shine Allah a samai kuma shine Allah a ƙasa, yace gashi nan ya nuna kenan Allah shine komai, ya za ka ce da shi? Wannan ayar ba wani yawa, Allah shine abun bauta a sama, shine abun bauta a ƙasa, domin Allahu daga ilahu ne, wa huwa Allahu ay wa huwa al-ilahu al-ma'budu fis-sama'i wa huwa al-ilahu al-ma'budu fil-ard, abinda ake nufi kin duk waɗanda suke raye a sama mala'iku shine ubangijin su shine abun bautar su shi suke bautawa haka nan waɗanda suke ƙasa Allah suke bautawa ba ana nufin Allah shine a sama Allah shine a ƙasa da zatin sa ba kun gane wannan shi yasa ya kawo mana tafsirin sahabbai da tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mai riko da shi wajen waɗannan abubuwa to sai yake cewa wa ka qaulihi ta'ala haka nan fadin Allah madauki wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah haka ne wannan tafsirin wancan ayar ce wannan Allah ne fassara mana wancan ayar ga a wannan wuri ka gani wa huwa alladhi fis samai ilahun shine wanda a sama abin bauta ne wa fil ardi ilahun a ƙasa ma abin bauta ne akwai inda Allah ba abin bauta ba ko ina Allah abin bauta ne ma'ana a ko ina mutum yake to abin bautar sa Allah ne wannan guda ɗaya wanda ke saman al'arshi da zatin sa kuma yana ko ina da ilimin sa ba rikici a wannan qur'ani ne ya fassara qur'ani in kana da fassarar qur'ani akan qur'ani baka buƙatar kuma wata fassara akan qur'ani ta wani daban wanda bai ma san larabci ba ballanta na fassara maka waɗannan abubuwa to sai shi yastadilluna biha ala alwahdati walittihad alam su suna kafa hujja da waɗannan akan wahdatul wujud da kuma ittihadi mun dai san waɗannan kalmomi da wahdatul wujud da ittihadi da hululi ko muna buƙatar mu yi tambaya me bambancin su na na'am yau ittihadi shine wani abu daban abubuwa guda biyu daban sai su haɗe su zama daya kamar da ka kawo misalin duk da ba lafazin sauka bane haɗewa suga ya shiga ruwa sai ya narke sai a ce me ruwan sukari yau ba dama a ce wannan ruwa daban sugan daban sun riga sun haɗe sun zama daya hululi kuma shine me wani abu ya fada cikin wani abu kamar yadda muka ce ruwa a cikin kofi kaga za a iya raba su tare da tamayyuzi za a iya bambancewa ruwan daban kofin daban domin ko za a iya zubda ruwan nan daga cikin kofi ya koma kofin sa ruwa ya zama ruwan sa yana nan mun fahimci wannan wannan shi ake cewa hululi a lokacin da suke taron kuma za su iya rabuwa mun fahimci wannan ai mun sha bayanin sa mutane da yawa suka mun magana akan wai ko da ke na sha gaya muku wannan maganar kuma ana cewa ba haka ba shin waɗannan bayanan da muke ana fahimta su yadda ya kamata ko da mutumin ya yi min waya daga Kaduna shi wai jama'an nan da suke gabanka da muke gani dan Allah suna gane me kake bayyana musu wasu suna ganin ba kwa fahimta ana nunnuno ku a talabijin wasu suna gani su ce wai gaskiya ba a fahimtar ku nace ni dai abinda suke ce min shine suna fahimta kuma in na tambaye su suna bada amsa na'am to wasu ma masu littafi ne ina sa ran suna fahimta suna riƙewa suna komawa kuma su sake kallon abin su fahimce shi amma da mu akwai waɗanda da'iman ko ina za ka gani suna zama ne gun karatu tabarrukan dan neman albarka Allah ya sa ladan da ake samu a wurin su samu amma kuma ba ba sa fahimta bane suna fahimtar abin alal aqalla a lokacin da ake bayani sai dai daga baya la Allah bayan sun tafi kuma wasu abubuwan sun zo sun shiga kwakwalwar sun turo abin da ke ciki sai ka ga abin an sake banta shi amma a lokacin da ake bayanin dai ba zan ce ba a fahimtar sa akwai abubuwan da istilahohi ne da idan ba koya maka akai a aji ba ba za ka gane su wannan na sha bayyana mana su in aka shiga zurfin harkar falsafa din nan da mantiki wannan gaskiya ko dalibin ilimin sai an koya masa wannan abun da larabcinka ba za ka iya karantawa haka kawai ka gane shi ba sai in ba an koya maka ba za ka fahimta ba to amma yau da kullun ce ta kansa mutum ya fahimci abu ba dan kamar yadda zamu zo mu ji yanzu ba dan malam Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan maganganun ba ba za mu tsaya akan su ba saboda level din mutane masu sauraro su masu sauraron da kake magana akan su matakin su na karatu ba duka ya kai inda za su fahimci wannan abun ba amma tunda littafin muke karantawa shi kuma ya kawo a littafin mutane sun sai littafin nan dole ai bayanin da alal aqalla mutum zai je da ya ce wannan littafin na fahimci abin da ke cikin sa to wannan shine ke sa dole mu tsaya ai ta maimaita abu kaza ai ta fada din har a ga cewa an gane in ba haka ba inda dama bayani zan littafi a rufe ba littafin zamu karanta ba bayanin waɗannan aqidun zan muku to ba waɗannan maganganun zamu shiga ba akwai hanyoyin bayyana su ba ta hanyar waɗannan rikice-rikicen ba ina jin mun fahimci abu naka sai mu hakuri muka ƙara littafin la'alla mun an canza wani littafin da ba mai falsafar ba sai ya zama cewa yayi sauki duk da cewa na san ƴan uwa sun fa'idanta da koda waɗannan abubuwan da ke ciki din na jin tarihin yadda ita kanta wannan harkokin ko waɗannan harkokin yadda aka same su to sai yake cewa laysat mutashabiha li'anna dalalataha zahira ala al-ma'na yace waɗannan nayi tsallafi ku yana cewa yastadilluna biha ala al-wahdati wal ittihad al-amr yawwa lakin hadhihi kulluha min ittiba'i al-mutashabih yace amma wannan ayoyi da suke kafa hujja da su duk wannan yana cikin layin biyayyar ko bibiyar kawai mutashabihi abinda yake mai rikitarwa ko kuma kai ka dauke shi mai rikitarwa abinda ma'anarsa ba bayyana take sosai ba ka dauke shi a haka amma malamai sun fahimce shi yadda ya kamata yace mimma yadullu ala anna fi qulubihim zaygan ne daga abinda ke nuna cewa a cikin zukatansu akwai zaiga zaigan zai zama ba zaigun ba ka gyara shi ka kara alifin da nasaba saboda ismu inna ne mimma yadullu ala anna fi qulubihim zaigan an gabatar da jar wa majrur fi qulubihim shine khabar ism din kuma shine zaig to tunda anna ce dole ya zama zaigan anna fi qulubihim zaigan masu nahwu cikin ku sun san wannan yace alhaqiqatu laysat mutashabiha amma haqiqani waɗannan ayoyi da kake gani ba ma a sa su cikin mutashabihai ba mutashabihai bane muhkamat ne ma'ana su kurukuru take cewa Allah subhanahu wata'ala shine ma'budu man fis sama'i wa ma'budu man fil ardi kamar da Allah muke bayyana mana wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wannan akwai rikici a ciki ba rikici akan wannan to sai yake cewa yawa laysat mutashabihatan aslan yace wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun yace laysat mutashabiha li'anna dalalataha zahiratun 'ala al-ma'na domin kuwa abinda take nuni gare shi a bayyane yake a wajen ma'ana laysat mutashabihatan aslan yasa ke maimaita mana dai cewa ba mutashabiha bane ba rikitarwa ne da su ba yace wa kadhalika haka nan fadin sa dai yace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard shine abin bauta a sama shine abin bauta a kasa laysat mutashabihatan wannan ita ma ba rikitarwa ba rikice take ba lakin hum yattabi'una mashtabaha alaihim sai dai su suna bin abin da ya rikice musu ne in ya rikice musu maimakon su nemi bayanin sa agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam agun sahabbai alittafan malamai sai su yi amfani da shi yadda suka fahimce shi a rikice mun fahimci wannan abin to sai ki cewa laysat mutashabihan lakin hum yattabi'una mashtabaha alaihim min alistibahi nisbi ne daga istibahi rikice wadda take nisbi in an ce nisbi ana nufin abinda ya rikice ga wani amma bai rikice ga wani ba shine ma'anar nisbi relative wani ya fahimta wani bai fahimta ba don haka abinda dama ake nufi kenan wannan ayoyi na alqur'ani babu wata aya ta alqur'ani da zaka ce banda ayoyin da dama malamai suka ijma'i akan cewa ba a san ma'anar su ba harufan nan na farkon ayoyi na farkon surori su alif lam mim ba kullum tafsirin malamai shine me Allahu a'lamu bi muradihi wannan in shine kauli mafi kyau akan wannan al-Imam at-Tabari a cikin tafsirin sa ya kawo wasu maganganu na malamai da wasu riwayoyi mafi yawan su da'ifai ne ba su da inganci cewa wannan ma'anarsa alif lam mim shine ana Allahu a'lamu wai haka ake nufi da irin wannan fassarorin dai da wasu suka kawo amma dukkan su ba fassarori ne ingantattu ba ingantaccen magana dangane da alif lam mim da su hamim duk waɗannan asalin su shine Allah shi ya san ma'anar su wannan domin dama kun ga ba zance bane harufa ne shi sa ake ce musu al-huruful muqatta'a amma banda su duk wani zance wanda zance ne Allah ya wanda yake jumla ce mufida a larabce kalma kaza aka faɗa to babu abin da zaka ce duk duniya ba wanda ya san ma'anarta sai dai a ce wani ya sani wani bai sani ba to ga wanda bai sani ba shine mutashabi a wurin sa mun gane wannan ga wanda ya sani kuma muhkam ne a wurin sa don haka muhkam ɗin nan da mutashabi abu ne nisbi shine ma'anar nisbi din kun gane ma'anar nisbi, daga nisba ma'ana ya abu ne da ya danganta, ya danganta ga wani bai sani ba, ya danganta ga wani kuma ya sani, shine ma'anar nisbi. Allah sai an fahimta. To mu je sai ke cewa fa yastadilluna bihi, amma sai su kafa hujja da shi, yace kullu hadha, duk wannan, nas'alullahi al'afiya, muna roƙon Allah ya tsare mu min athari tarki, wato duk wannan da ka gani wannan jumla ce mu'tarida, kamar yana cewa ne kullu hadha, dukkanin wannan da kake gani min athari tarki tamassuki wal istislami lil kitabi was sunna, yana cikin tasiri, shine athari, yana cikin tasirin barin riko da kuma miƙa wuya ga Qur'ani da Sunna. Duk mutumin da bai riko da Qur'ani da Sunna ba, kuma bai sallama wa cewa Allah ya fi shi sani ba, bai sallama, bai yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sani ba, to zaka ga ya fada cikin wannan kurin. Amma in ka yadda maganar Allah ita ce gaskiya, maganar manzon Allah ita ce gaskiya, duk abinda Allah ya fada nan zaka tsaya, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada nan zaka tsaya, to zaka ga ba zaka samu rikici ba, ba zaka samu karkacewa ba, ba zaka samu kwata ba daga kan hanya insha Allah. Wannan shine karshen bayanin da ya kawo mana dangane da waɗannan ayoyi. Fasali na gaba na Ibn Taymiya zamu koma kansa, amma la'alla saboda fa'ida kuma ciko ga abinda na ambata mana dinnan, mu karanta wannan ta'liqin da ya kawo mana, koda ba mu kare shi ba kuma ba zamu sake dawo kansa ba. Ma'ana wata magana ce ya kawo, yace mabhathi an al-istitradi fi mu'allafati Sheikh al-Islam. Wannan fa'ida ce da Malam Salih Ali Sheikh ya kawo mana domin ɗaliban ilimi masu karatu. Mabhathi ne, ma'ana wani rubutu, wani ta'liqi, wani dan bincike takaitacce, wata yar gawaina akan irin gawainar da Ibn Taymiya ya saba yi a littafansa. Kun ga dai yanzu wannan littafin asalinsa akan me yake magana? Asalin littafin nake so. Yawwa, bambanci tsakanin sunan littafin, dama daga nan zaka gano asalin da nake nufi. Yau, bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaidan. To gashi da ya fara bayanin waliyan Allah, me ya ta'rifin waliyi, ya za a gane waliyi da sharuɗan waliyi, can sai watsi da wannan, kuma sai muka shiga wata gona wajen wata nawa, ana wani abu daban, ba maganar waliyin ba. Wannan abun shi ake cewa istitradi, an saki hanya, an shiga wani abu daban, ana ta bayani, saboda ilmomin ne a gun su waɗannan irin malaman, ilimin ne da yawa, abun faɗar ne ya yi yawa, bai tsari yadda za ka kawo wannan sai ka tsaya sai ka ƙwalƙwale shi ka gama sannan ka koma wannan ba. In ya shiga wani kamar dai gashi nan, shine abin da wannan malamin Salih Ali Sheikh zai ga mana, mu dan karanta mu ji yadda Ibn Taymiya yakan yi littafansa, kuma har yasa wasu ba sa fahimtarsa. Gashi yana cewa Kitabul Furqan, wannan littafi na Al-Furqan indana al'an a wanda ke hannunmu yanzu, yace arba'atun aw khamsatu shuruh, yana da sharhi hudu ko biyar, kulluha istitradun, dukkaninsu kuma gawaina ce, gawaina. Wannan ina fassara shi haka dai, daga gawaina, ma'ana fita daga hanya ka shiga wani abu ka kare sai ka dawo kuma ka ci gaba, shine ma'anar istitradi. Asalin abin da Larabci ke nufi ne kenan da istitradi, kana cikin zance sai ka bar wani, sai ka bar zancen da ka dauko da farko, sai ka yi wata kwana kai wani zancen daban, shi ma ilimi ne kuma mai fa'ida, sai kuma can sai ka sake, sai ka sake dawa kan hanya. Wannan shi ake ce mai istitradi, ina nake fasara daga waina daidai ne, musu dai ga waina kuma ai ba laifin an faɗi hakan ko, wani yayi yar ga waina a can ya kuma dawo ya ci gaba da tasa. Yanzu ana ga waina ma ko wanda ne samari ane musu suna taimakawa iyayen ta ga waina, ka san asalinta shine a gwada zaka iya rike gida ko baka iya ba ko, a dan ware ma yar wata gona saboda ka taimakawa iyayenka kai ma a ga yadda zaka iya rike gida. To yanzu duk da karatun boko da abubuwa duk sun sa mutane noman ma an daina, samari ba sa zuwa noma ma su ta iyayensu, wani daga yayi shiga sakandare shikenan yayi sallama da ya taya babansa wani aiki, wannan ba daidai bane. Komai girman ka mahaifinka in dai zai duka, to kafi shi cancantar ka duka, ka je ka taimaka masa kuma ka samu albarkar rayuwa. To sai ke cewa zahaba anil asli, ya tafi daga asalin abin da yake bayani, ba'da ma arrafa at-ta'rifat, bayan ya bayyana mana ma'anar kalmomi, shine ta'rifat, yayi bayanin kalma kaza ma'anarta kaza, shine ta'rifi, definition. Bayan ya gama wannan yace tadhkurun, za ku tuno alwali wa ta'rifuhu wa sifatul awliya, mun yi magana akan wali da kuma ta'rifinsa, me ake nufi da shi, wa sifatul awliya da kuma siffofin waliyai, wa shuruhu shurutil wali da sharhin sharuddan wali ila akhiri, har zuwa ƙarshe. Al'an yace anan kullun, kowa daga cikin mu istaghraqa fi, to sai wannan jumlar bata cika ba, sai ce lima atali lamma atali al-awliya'i wal farqi bayna waliyir rahman al-muti'i lillahi jalla wa ala al-mustajibi lil-kitabi was-sunnah al-munsajimi sahibi amal wa anna waliyash shaytani indahu kadha min al-makhariq. Wannan kuka duk zancen bai miƙe ba a larabci, saboda kamar na gaya mana malam Salih Ali Sheikh sharhi yake kamar irin wannan ta'liqin da muke yanzu, shi ma karantar da littafin ne, to kuma sai ba a sami an rereye kalmomin da ya maimaita su a cire, inda kalma bata miƙe ba a gyara, sai aka bar shi haka daga kaset aka rubuta shi yadda yake, ba a zauna an yi editing din aikin ba, shine nake cewa tahriri, sau da yawa ina ambata mana yawa. To abin da yake so ya faɗa shine cikin mu nan kowa ya nitse cikin wani kogi, lamma atali al-awliya, yayin da yazo magana akan waliyai wal farq bayna waliyir rahman, wajen bayanin kuma bambanci tsakanin waliyin Allah mai rahma, al-muti'i lillahi mai da'a ga Allah, al-mustajibi lil-kitabi was sunna mai amsa kiran littafin Allah da kuma qur'ani, al-munsajim wanda kuma ya tafi daidai da tsari, shine al-munsajim wanda ya dace da tsari, sahibi amalin wanda yake yin aiki, wa anna waliyya shaytan kuma ya bayyana mana cewa waliyin shaytan indahu kaza min al-makharik, yana da abu kaza da kaza na wato abubuwan da suka keta al'ada, yace idan kullu haishi, duk waɗannan istitradi ne, duk bayanin cewa suna da wasu abubuwa na alamu da suka keta al'ada, tun daga nan ne wannan istidradin ya fara. Ai kun ga mana bayani a baya can cewa waliyai na shaytan suna da wasu abubuwan ban mamaki da za su rika yi, wani ya rika tafiya a ruwa, wani a ganshi yana yawo a saman iska, ai mun karanta wannan a baya ko, yace to tun daga nan ne da ya gama wannan sai ya kutsa kuma ya shiga wani abin daban, ya zama yana bayanin wani ilimin kuma daban ba wancan ba. Muna ganewa, yace idan kulluha istitradatun fi ulumin shatta, cikin ilmomi daban-daban, dakhala fi ulumil falasifati, haka ne ya shiga cikin ilimin masu falsafa. Akwai wanda kila a cikin mu bai san me kalmar falsafan nan da me take nufi ba sai a wannan darasin, haka ne ko ba haka bane? To ko ta nan da ya samu, mun samu wannan fa'idar, wanda la'alla kafin ka zo ka ji sai ka dade kila ka san, kafin ka san me kuma falsafa da mantiki da me da me, sai sai kamata tukurun kamar da kuke tunawa, wa fi ba'd al-mabahith al-kalamiyyah, haka nan cikin wasu bincike-bincike na abin da shafi ilmul kalam, wa dhahaba ila qawli al-ittihadiyya, ya tafi zuwa ga kuma maganar yan ittihadi masu cewa komai Allah ne. Kaga wannan zaka iya cewa ba shi da alaka, yana da alaka da harkar waliyan, kun ga a cikin shi yasa a cikin sharhin da muka yi mu anan mun yi rabdin abin da maganar walitaka, cewa masu aqidan nan ta cewa komai Allah ne fa ba waliyai bane, ya kuma yi mana wannan tambihin shi ma a baya a wasu wurare, tunda su ake a bayyana su wane ne waliyan Allah na gaske, su wane ne waliyai kuma na shaydan waɗanda ba na Allah ba. To yadda zaka gane daga cikin alamunsu su ne masu cewa komai Allah ne, wanda zai ce maka komai Allah ne, hadda shi ma Allah ne, ya nuna maka shi ba waliyin Allah bane. Don haka alakar wannan harkar kenan, shi yasa amma kuma maimakon ya faɗa mana dan kadan ya ishe mu, sai ya kutsa mana shi kuma domin duk abin da ya zo kansa, to so ya kwalkwale maka, ya gaya maka asalinsa, shi ne ya shiga ya ce ai asalin wannan kalamin ma wanda ya fara faɗinsa shi ne malam wane, to shi ma ɗalibinsa ya tafi ya saba masa ga kaza, ba haɗin da ke gaba wa sahibul qaunawi ya kawo mana ya saba wa ibnu arabi ya ce kaza, to duk waɗannan karamin mai neman karatu ba ya buƙatar sa, aiko in dai aka ce maka asali daga falsafar mutanen Greek, ƙasar Greek can masu irin wannan tunanin harkar falsafa daga gunsu aka samu, da mai neman karatu a farkon lamari kamar a ce dan primary a ilimi sai a bar shi yana, sai daga baya kuma to shi malam Ibn Taymiyyah yana magana ne da malamai, duk littafansa malamai ke rubutawa, malaman ne suke karantawa su ƙara bayyanawa kuma na ƙasa da su, don haka kaga sai ba zai dauki cewa kananan mutane su za su zo su karanta ba, mun fahimci abu? To amma tunda mu yanzu mu ne kananan, mu muke karantawa, mu za mu yi ta kokarin mu fahimci iya gurgurdan abin da wato yake bayyanawa, har mu bayyana wa 'yan uwanmu dukan mu kuma a marhala da ta koyon karatu, Allah ya ƙara mana fahimta. To sai ke cewa ina ne ثم يرجع بعد ذلك الى اصل المبحث sai kuma ya sake dawowa zuwa ga asalin binciken da yake wal kalamu alal karamat yayi magana akan karamomi wa ala sifatil awliyai yayi magana akan siffar waliyai wa shurutil karama da sharadin karamar ai mun ji duk waɗannan a baya ila akhir dhalika min al mabahith har zuwa dai ƙarshen waɗannan na bincike bincike wa hadhihi nabbahtukum miraran alaiha wannan na faɗakar da ku akan su ba sau ɗaya ba shaykhul islam shi ibn taymiya istidradatuhu tushattitul dhihna istidradin nan da yake ga wainan nan da yake a cikin magana tana tafi da hankalin mutum ta watsa tunanin ka ka wargaza abinda yadda tsarin bayanin da zaka fahimce shi sai wargaza maka tunanin gaba daya kana wannan baka gama fahimta sa ba sai me ne kai can kun fahimci wannan abu ai haka ne ko yawa dan haka yana shi yasa yake buƙatar kamar da kullun nake faɗa littafan ibnu taymiya suna buƙatar ya zama cewa a hannun malami ka karanta su haka kawai ka dauka kai kadai ka karanta akwai abubuwa da dama da zaka rikice a ciki ba kuma saboda wai yayi ne dan a rikice din ba kamar da na ambata mun rubutun sa yana yi wa malamai ne yanzu ku duba ku ga malamin risala abubuwan da ya gabata ya fada mana a cikin muqaddiman nan tasa me yake cewa suwa idan dan suwa ya rubuta ya ce wai dan kananan yara ko amma kai kana karantawa kai kanka sai ka ji wannan manyan manyan yara ma in ya halatta a ce haka ko yawa suna shan wahala wajen fahimtar wani abu yawa to ballantana kananan yara don haka wato su malamai a da saboda kowa a harkar karatun yake ba haka aka zauna kawai da jahilci ba a san komai komai sai an gaya maka shi daga asalin kaza da me su da ba wannan gaba ɗayan su kowa yana fahimtar abubuwa don haka suna gaya maka abu sun san me za ka rasa me yasa a bangaren hadisi malamai galibi in suka dauko isnadi wani ne haddathana an wani suke nan sai su barka ba ruwansu da su bayyana maka wani hadisin da'ifi ne wasu malaman masu ilimin naqadi sune kuma za su zo su yi maka wannan aikin a wasu littafan daban amma a littafai ummahat yanzu kaman tafsirin tabari zai kawo maka isnadi haka a tarihin sa ba dukan abun ya yadda da shi ingantacce bane amma zai kawo ma saboda su abinda suke cewa suna gayawa daliban ilimi ne manyan malamai wannan abun su kuma su za su gane ai isnadi in dai akwai wani a ciki to isnadin da'ifi ne dan kai zaka yi wannan aiki shi yasa sai ga wasu wanda ba su san littafin sunna ba su rika cewa ai to gashi nan a littafin tabari ma ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza su suna faɗa ne ga malamai su su yi binciken isnadin ya inganta ko bai inganta ba amma su riwaya suke kawo saboda su sun san matsayin kowanne amma za su kawo maka ga abin da suka samu suka ruwaito kai kuma ka je ka kwakwalo ka binciki wanne ne inganta ne wanne ne bai inganta ba ashe kaga duk maganar da suwa ake da malamai ake shi yasa in suka ce zahaba kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane sun tafi to in suka ce annasu suna nufin malamai ba wai kawai kowa da kowa ba Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu cikin annasu amma baya nufin yanzu muna cikin baha'im ko to sai ke cewa na yace wannan istidradin ibnu taymiya yana wato yabi nan yayyagawa mutum tunaninsa zuwa wurare da yawa yace li hadha yanbaghi li talibil ilmi dan haka ya kamata ga dalibin ilmi lamma yaqra'u kutuba shaykhil islam to ga shawarar da yake bayarwa duk da cewa anan wajen karantarwar shi ma ba haka yabi ba amma tunda shi ma littafin ya biyo yana karantar da dalibai kamar yadda muke yi din nan to amma sai yake baka shawara in ka je kai zaka yi karatu naka na kashin kanka a littafin ibnu taymiya to ga yadda zaka yi ya za a yi yake cewa an la yastarsil ma istidradati kada ka bi shi cikin wannan istidradati in kana cikin magana ko kana karanta wata magana ta sa akan wani abu daga kaga ya saki hanya zai tafi wani wuri to kai ka tsaya karka je can din mun fahimci wannan indai kana so ka fahimci littafin sa me yake so ya faɗa a ciki shawarar da malam Salih Ali Sheikh yake faɗa kenan ina so in tambaye mu kun san waye wannan shi Salih Ali Sheikh wanda muke magana akan sa me sharhi akan wannan ai na ga mana tun farkon darasi waye shi kun manta malam Salih Ali Sheikh Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ابن ابراهيم ابن عبد اللطيف ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab sunansa kenan jikane ne malam Muhammad ibn Abdul Wahhab mai kitabut tauhid jikan can a yanzu nan shine ministan harkokin addinin musulunci na Saudi Arabia baki daya a yanzu minister a matsayin minister haka gidan ilimi ne gadan ilimi babansa malami ne kakansa malami ne kakansa malami ne mun fahimci wannan to shine mai wannan fasharhin da muke karantawa a ƙasa dama saboda fa'idar san nasa mutsan bi wasu abubuwan da ya ambata babban malami ne in yana magana shi ma bahar din ne haka in yana magana a abubuwa da yawa galibin maganganun sa ko gayyata sa akai taro ko me baya zuwa da takarda ya rubuta karanta wani abu haka da ka in yana magana akan Qur'ani ya rika baka tarihin Qur'ani da yadda wata rana a Madina to karin tsale mun labari bamu kare nan ba nima nan zan yi wata gawainar kenan ko akwai lokacin da akai wani taro a Madina bayan jami'a akwai wani hotel da aka in za a yi taro babba an gaito mutane daga yan Mujamma'il Malik Fahd li tiba'atil mushaf ai kun sani akwai wurin da ake buga Qur'ani a Madina to sun tsara wani taro aka gaito malamai akan Qur'ani da alaƙar sa da masu istishraqi istishraqi shine turawa da suke karanta addinin musulunci wanda ba musulmi ba su zo su karanta addinin musulunci ba wai dan sun musulunta ba an yi shi wannan ai an dade ana yi to sun an yi wani webinar seminar da ce aka yi akan wannan harkar alaƙar Qur'ani da irin waɗannan mutanen da suka karanta wanda ba musulmi ba suka bayani akan sa to galibi da man akai wani ana gayyato shi to zo yana bayani akan Qur'ani da tarihin wannan harkar istishraqi mutane irin mamakin da suka yi yadda irin bayanan da yake yi kai ka ce gaba ɗaya abinda za a zo ai akai kaman ya gama sanin sa kashi takaddun ma ba a gama rarraba su an karanta ba amma bayanan da yake yi na mutumin da yake tabbatacce ne harkar ilimi to haka wannan mutumin yake kowa yana mamakin sa in yana magana akan wani fanni na ilimi a bangaren larabci haka ya ginu a bangaren fiqhu haka ya ginu a bangaren tafsiri to ballantana uwa uba gidan aqida to wannan Allah dai madaukaki ya taimake mu akan mu ma mu rika fahimtar tasu magana din to shine yake cewa kai dalibin ilimi in ka zo za karanta littafin Ibn Taymiyyah in ka ga ya saki hanya ya tafi wani wuri to kai karka bi shi yale shi idza arada an yafhama al-mawdu'a in dai kana so ka fahimci mawdu'in topic din da ake tattaunawa akai awwalan haka ne ko yawa idza arada an yafhama al-mawdu'a yawa yafhamuhu awwalan mukhtasar ya fahimce shi farko a takeice an tariqil fihris ta bangaren fihrisa me fihrisa yanzu in kuka duba a bayan littafin ai akwai wannan abin da ake cewa fihrisul mawdu'a shine ake cewa index ko a turance ko wani littafi ai yana da wannan a ciki wasu da suka karanta littafin dan shi ba galibi ba shine yayi waɗannan abubuwan ba su ne da suka fahimci abin sai suka ce a wannan wurin Ibn Taymiyyah ya magana akan fasali na kaza kuma akan kaza fasali na kaza akan kaza to sai ka duba ka gani kaga an farsani ne farko yace sifatu awliya illahi sannan arba'un man kunna fihi kana munafiqan awliya illahi ala tabaqataini duka har zuwa ƙarshe sai shi ka fara karanta wannan ka fahimci me ya tattauna a ciki kowanne wuri in ka zo sai ka tsaya ka fahimci iya abin kafin ya sake shi ya shiga wani to sai ka in ya saki wannan din ya tafi wani wuri to kyale shi sai ka tafi topic na gaba sai ka fahimci farkon sa shi ma sai ka tafi topic na gaba ka fahimci farkon sa kar ka bi shi a inda ya tafi wani lungu to a haka sai ka zama ka fahimci littafin a dunkule shi karin bayanin nasa lokacin da ka gama fahimtar can gaba daya sai ka iya zuwa dan fa'ida ka kara karantawa domin ba duka ne ba shi da fa'ida ba kun fahimci dabarar tasa yawa to shine sai yake cewa idza arada an yafhamahu yafhamahu awwalan mukhtasaran an tariq al fihris aw an tariq tatabbu al fusuli ko kuma ya bi fasali fasali dai ya gano saman su wa ya'khudhu jumlatal kalami sai dauki maganar a dunkule wa ya'khudhu al qawaid allati hiya al fawaid wal istidlalat kuma ya dauki ka'idoji wanda su ne dama fa'idoji da kuma hujjojin da mai littafin ya kafa hujja da su shi Ibn Taymiyyah yace wa idza fahima hadha wa arafa bina alkitab in ya san wannan ya fahimci yadda aka gina littafin ala ayi shay'in akan me aka gina littafin ne mai Ibn Taymiyyah ke so ya achieve ya tabbatar ya samu ya cimma buri a wannan littafi nasa au bina'il qa'idati ko kuma ginin qa'ida ala ayi shay'in akan me ya gina fi fahmi shaykh al-islam wajen fahimtar maganar Ibn Taymiyyah wa tasawwurihi da kuma yadda yake suranta abubuwa qabla insha'il kalam kafin ya tsirar da wani magana wata magana daban yace ba da zalika to bayan wannan law qara'a wa marrat alayhi al-istitradatu koda zai karanta kuma sannan wannan gawainar ko sakin layin ya biyo ta gaban sa yana cikin karatu fa in saqa ma al-istidradat imma ya tafi tare da wannan sakin layi din nasiyal mawdu za ga zai manta mawdu'i ko wa shaykhul islam law istatrada shi kuma ibnu taymiyyah a yadda yake da ya saki hanya ma ya hasulu fi istidradatihi anwa'un min al-ulumi wal fawaid in ka bi shi din a hakan ba wai zuwa zai bata ma lokaci ba wani ilimin zai baka da shi kansa yana buƙatar ai masa wani littafin nasa daban amma ba wannan din ba mun fahimci wannan ko to lokaci ba zai ishe mu mun ƙare wannan ba zan faɗa mana abin da ya faɗa din can a dunkule sai mu kyale shi haka abin da yake faɗa shi mallam Salih Ali Sheikh har zuwa ƙarshe yake cewa wato galibin littafin Ibn Taymiyyah haka suke da irin wannan zubi din amma in ka bi wannan dabarar zaka fahimce su fahimta a dunkulal wato dunkulalliyar fahimta wata rana ka iya dawowa ka sake bi sai ka dauko wancan ilimi sai saboda shi Allah maduki ya hore masa ilimin ne da yawa yanzu ku duba ku ga yace al-aqidatul wasitiyyah littafi ne a zama guda ya rubuta shi zama wannan aqidatul wasitiyyah da ake daukar watanni ko shekara ana sharhinta shi a lokaci guda ne aka lokacin da aka yi shi ƙara malaman sufai suka kai shi ƙara gun sarki aka zo a kira shi kai wai meye ma aqidataka ne duk da ake ta faɗa da kai aka an ce baka san waliye yace ku bani dama in rubuta suka ce ya rubuta ta yanzu shine ya dauki bilu ya dauki alƙalami da takaddu ya rubuta aqidar wasitiyya din nan fiki a guri ba rana ɗaya ba zama ɗaya lokaci guda ya rubuta ta yace aqidar mu ita ce kaza da kaza da kaza da kaza ya kawo duk abubuwan na aqidar nan da rubuta littafi ne babba haka abin aqidatul hamawiyatul kubra ita ma jalsa daya a zama guda ya rubuta mutanen huma wani gari ne da yanzu suna nan ana ce musu bama bama a Suriya mutanen garin a homes daban huma daban to dan garin shi ake ce mu alhamawi shi kuma dan homes shine dan garin shi ake ce mu alhumsi to huma din mutanen su ne suka rubuta Ibn Taymiyyah tambaya akan sunayen Allah da sifofi wai ya kamata mu yi imani da su ne ya ka'idojin suke aka turo masa a lokacin shi ma ya zauna ya rubuta alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah kaza da kaza da kaza ya katin littafi aka tura musu rana guda a lokaci guda to yadda irin wannan abun yake tunda haka abun yake gashi nan da yawa shi yasa in ya shiga wani gun sai ya ce maka wannan mun kare shi mun yi bayani akan sa can a wani gun daban sai ya ta maimaitawa to shi yasa Ibn al-Qayyim dalibin sa da yazo shi kuma da ya tasirantu da shi kamar yadda malamin ya kawo yace ya ji wata rana daga bakin malam Abdulrazzaq Afifi wani babban malami ne a Saudiya ya rasu shi malam Salih Ali Sheikh yake cewa malamin mu Abdulrazzaq Afifi yana gaya mana yace misalin Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim yace kamar Ibn Taymiyyah da yazo bango ne na barna bango ne ka san dai mun san bango na gini to amma na barna ne kaga ana so a rushe shi kenan to shi da yazo sai ya angije shi ya ture shi kawai baki daya shi kuwa Ibn al-Qayyim da yazo sai ya rika biyo shi da ta sama bulo bulo sai dauke bulo din sai aje gefe dauke bulo din aje gefe haka har ya rusa abin shi yasa in kana karanta littafin Ibn al-Qayyim dadin karatu da saukin karatu shi littafin sa tare da cewa shine dalibin shi kuma wannan in kana karanta nasa to irin wannan sai ga zaka ji sai kai hakuri saboda shi an gizar abu yayin lokaci guda shi yasa sai ya zama haka shi ko wancan ya bi shi a hankali to nan shine a dukule dai kai abin zamu iya faɗa darasin gaba insha Allah zamu koma kan abubuwan da faɗi a'azamu dhunubi ash-shirk insha Allah sai mu saurara anan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya bamu aikin ikon amfani da ilimin namu Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك